بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أقول وألم الأبكي بيسر مساكحة دواء ونم yammaci na litinin 25 ne ko 25 ga watan Shawwal a shekara ta 1439 na hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda shine 9 ga watan 7 a shekara ta 2018 a lissafin miladiya. Barkamu da sake haduwa da sake dawowa zuwa ga darussanmu da muka saba na mako-mako, bayan yankewa da aka samu sakamakon shigowar watan Ramadan da abubuwan da suka shafi a sallah da sauransu. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu cikin salihan bayinsa. Waɗannan karatutuka kuma da muke yi, muna roƙon Allah albarka a kansu, a cikinsu, da wajen amfani da su. Allah ya ilmantar da mu abin da ba mu sani ba, Allah kuma ya ba mu ikon aiki da abin da muka sani. Allah ya sa wannan karatuka da muke su zama sababin ƙarin tsoron Allah a gare mu, ƙarin tsoron Allah wajen ayyukan da muke aikatawa, ƙarin gyara zukatanmu, da kuma kyautata ayyukanmu, da sake samun a sababin tsira a wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala. A darasin Fadhlu al-Islam na Malam Muhammad ibn Abdul Wahhab, wanda muke bin sa tare da sharhinsa na Malam Salih Ali Sheikh, za mu tashi yau a darasi na 65. Har yanzu dai a babin, wato babi na biyu a wannan littafi gaba ɗaya, wanda shi ne babin wujubi dukhuli fil Islam. Babu wujubi ad-dukhuli fil Islam. A cikin sa malam ya kawo mana nassoshi, kuma muna kan nassi na ƙarshe ne, bayan ya kawo ayoyi guda uku, hadisai guda uku, sai magana ta malam Ibn Taymiyya rahimahullahu ta'ala da take da alaka da hadisin da ya gabata. Hadisin da ya gabata na ƙarshe shine hadisin Ibn Abbas radiyallahu anhuma, wanda a cikinsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa abghadun nasi ila Allah thalatha mulhidun fil harami wa mubtaghin fil islami sunnat al jahiliyya wa muttalibu dam imri'in li yuhriqa dama. Wannan hadisi kasancewar ya faɗi sunnat al jahiliyya, to shine malam a ƙarshen sa sai na kalto mana maganar malam Ibn Taymiyya rahimahullahu ta'ala, wanda yake cewa sunnatul jahiliya yandariju fiha kullu jahiliyatin mutlaqa wa muqayyada. To karkashin wannan ne malam ya cigaba da mana bayani dangane da abin da ya shafi jahiliya, cewa iri biyu ce, akwai jahiliya mutlaqa, ma'anar jahiliya mutlaqa sakakkiya wadda ba mata kaidi da wani zamani ko wani wuri ko wani shaksi na mutum ba, ita ce jahiliyar kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. In an ce jahiliya, ita ake nufi zamanin kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da ayyukan mutanen wannan zamani, kasancewar nesa suke da wahayi, nesa suke da karantarwar manzanni da Allah madaukaki ya aiko, sun yi nisa da wani annabi da yazo na ƙarshe kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama sun gina abin da suke aikatawa bisa imma abin da suka gada daga iyaye da kakanni ko abin da rayukan su suke so wannan shine wasfin jahiliya al-mutlaqa wannan jahiliya mutlaqa da zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta kare ba dama a ce wannan al'umma tana cikin jahiliya duk da mun karanta wannan ko sannan ya fare mana bayani akan الجاهلية المقيدة جاهلية ودتكي عن قيدتها أن وتسامة قيدي نزامني كو نبي جري حكما نوصو متاني كو نوز متوم تو أكام ونني مكتاشي القسم الثالث إنا جنن ذا متاشكو يوه من قمد القسم الأول سيني الجاهلية المقيدة بالنسبة للزمان القسم الثاني الجاهلية المقيدة ب بالنسبة للمكان القسم الثالث شيني وانا دا متاشيو انا جين دي باسي من كوما باي من نيمي تابقو وانا دي ياتنو من ابن مكاي ابايا تند اسلن ابن دا بلي دي مي ربطي مدان حدا درسن بابن دا كوما ابن دا متشغب تند بابن ينا مغاناني اكان وجب تشين شغا مسلم شي to karkashin wannan tunda ya kawo mana hadisin nan na Ibn Abbas wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan magana cewa mutanen da Allah ya fiki su uku ne mutumin farko shine wanda ke da ilhadi a harami mun yi magana akan me ilhadi ilhadi karkacewa saban Allah da bin wata hanya daban to mutum ya je saban Allah a harami to Allah madaukaki ya tsane shi yana kin sa abu na biyu shine mutumin da yake neman sunnar jahiliya ya bita bayan kuwa shi musulmi ne musulmi ne mai la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam yana aiki da qur'ani cikin abin da ya shafi imani da Allah da manzanni ya yadda da sakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma sai ya bidi ya bi yana neman wata hanya daban wadda take ta jahiliya to wannan shi ma yana cikin mutum uku da Allah ya fi kin su sama da kowanne mutane na uku shine mutumin da yake neman jinin wani mutum dan ya zubda shi to shi ma wannan Allah yana kin sa haka kawai mutum ya kokarin ya kashe wani dan ya zubda jinin sa to ne shi ma a cikin mutanen da Allah yake ki babu irin waɗannan mutane guda uku to jahiliyar mallai sai mana nau'i nau'i ce mun yi magana da alaƙar wannan zance da maganar jahiliya ita shine yaya mutum yana musulunci ya yadda da Allah ya yadda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana bautar Allah yana kan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai kuma ya so wani abin daban wanda ba umarnin Allah ba ba umarnin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam ya bi wata hanyar daban sunnar wata al'umma ayyukan wasu al'ummomin da suka saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suke da wani addini daban ko su al'adu daban da suka saba wa nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to idan mutum ya bi wannan yana neman ya dauki waɗannan irin hanyoyin bayan ko shi musulmi ne to shi ma yana cikin mutanen da Allah yake kin su ai dai mun fahimci wannan to ya kasa mana wannan jahiliya kashi biyu mutlaqa kun gane ta ita ce wadda take kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk ayyukan da al'ummomi suke kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam banda waɗanda suke kan hanyar annabawan da sune annabawan ƙarshe kafin zuwan sa to hanya ce ta jahiliya hanya ce da ta saba wa qur'ani ta saba wa sakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ta biyu ita ce muqayyada wanda aka kayyade ta da zamani a ce wani zamani na musamman ayyananne zamani ne na jahilci guntun abinda wato lokacin da manzanni suka kare sai a ce an samu wani zamanin jahiliya so sai a kayyade abin da wannan zamani a iya cewa kuma akwai jahiliya ta wani wuri sai a ce kasa kaza jahiliya suke kai saboda nisan su da addinin musulunci wannan shi kuma ana gane shi ne gurgurdan bin mutane ga addinin musulunci gurgurdan kusancin su da sunna da kuma al-islam wato musuluncin da Allah madauki ya aika manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gurgurdan nisan su kuma to sai a ce gurgurdan kusancin su da jahiliya Allah sa an gane to nau'i na uku shine wanda zamu tashi akan sa yace al-qismu thalith الجاهلية المقيدة في شخص دون شخص itace jahiliyar da za a same ta a wani mutum amma babu ita a wani mutum mutum ne musulmi amma sai a ce akwai jahiliya tare da shi wannan shi ma an fade shi ne saboda ya tabbata annasi kamar da zai kawo mana da bai tabbata annasi ba ba a fadi yau ana kaidin ya zo mana ne saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya siffanta wani daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda wani laifi da yayi da kuskure da yayi sai ya siffanta shi da haka gashi tare da imani babban mai imani ne amma an siffanta shi da mai jahiliya kaga kenan ashe jahiliya ba ta nufin kafirci ko jahiliya tana nufin wata al'ada wani hali zai iya zama na kafirci zai iya zama ba na kafirci ba gurgudan irin halin da aka samu ai mutum ya samu kansa a ciki gurgudan irin kuma mutum gurgudan kuma irin aikin da aka aikata Allah sa annabi to abi mu hankali mu ji yace wa hadha kathir wannan yana da yawa sosai a tsakanin mutane zaka ga mutum musulmi ne shi min haythul asl amma ya siffantu da wata sifa sifar da ta saba wa karantarwar addinin musulunci to duk sifar da ta saba wa karantarwar addinin musulunci me sunanta sunanta jahiliya an gane wannan sai a ce wannan akwai wata siffa ta jahiliya tare da shi saboda jahiltar hakikanin musulunci da yayi yana aiki da wani abin daban wanda ba musulunci ba wannan kuma baya nufin farshi din ya zama kafiri ba kafiri ake nufi ba kamar da zamu zo mu sai ce faqad yakunu hunaka jama'atun minan nas za a iya samu wata jama'a daga mutane al kullu muslimun kunji dukkansu musulmi ne dukkaninsu musulmi ne lakin hadha fihi ba'd khisal al jahiliyyah wannan akwai wata dabi'a wata ta'ada ta jahiliya tare da shi wal akharu dayan kuma laysa fihi min al jahiliyyah shay'un babu wani abu na jahiliya tare da shi amma dukkaninsu menene duk musulmi ne wannan ya siffantu da wani abu na jahiliya wannan kuma garau babu komai tare da shi wa hadha kama rawal bukhari masalan yace wannan kamar yadda al-imamu al-bukhari ya roto misali fi sahihihi cikin sahihin sa anna rajulan min as-sahabati cewa wani daga cikin sahabbai ayyara rajulan aswada ya aibanta wani bakin mutum bi ummihi ya aibata shi da mahaifiyarsa yace ibn sauda ya kai dan bakar mata to dai fadi wannan sai kai shi kara gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala lahu ma'ana mutumin kai yace fa qala lahu ibn sauda ya kai dan bakar mata fa rafa'a dhalika ila annabi sai kai kara gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala lahu alaihi salatu wassalam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ayyartahu bi ummihi ayyartahu yanzu kai ka aibanta shi shine ta'ayiri aibantawa ka aibanta shi ka munana masa bi ummihi bi mahaifiyarsa kamar ka ce ka zage shi da mahaifiyarsa innaka mru'un lalle kai mutum ne fika jahiliyatu akwai wata sifa ta jahiliya tare da kai al-imamu al-bukhari ya rawaito wannan hadisi daga hadisin al-ma'rur ibn suwaid yana nan a cikin sahih al-bukhari hadisi na 30 al-ma'rur ibn suwaid shi ya rawaito wannan hadisi yana cewa qala laqitu aba dharr bil rabadhati na hadu da abu dharr الربذة لن قوين دا أبو ذر الغفاري يقوم وجن أرشان زمن لا يورس شن يقوم دا زمن ينزل لينا نن كون سي قوين دا كو انجدا جيني جيفا مدينة ينزل زمن المدينة سوسي نكبت دا جتكين غلي كافين كجي ميكاتي ميكاتي نزول حليفة عند أكي دوكرو harami zuwa makka to akan wannan hanya akwai wurin da ake ce ma ar-rabadha anan yake yanzu hadda wani gini tsoho da yake tun zamanin daular Turkawa da suka zauna a Madina ko in ce Madina da take karkashin su ko in ce Hijaz gaba daya lokacin akwai wani gini da suka bari ana ce masa wannan ginin shine ginin gidan Abu Dharr al-Ghifari to shi al-Ma'rur ibn Suwaid yace na hadu da Abu Dharr al-Ghifari a wannan wuri da ake cewa Ar-Rabaza inda ya koma yake zama yace da naje sai na ganshi wa alaihi qullatun wa ala gulamihi qulla sai na same shi ya sanya tufa da ake cewa qulla in nace qulla yace kaya wanda yake akwai ratsin fari da ja kaman godo da ake sanyawa ake tufa da shi mai irin wannan launi a wancan zamani kaya ne mai kyau da manya suke sawa sai ce sai na ganshi da irin wannan tufa mai kyau wa ala gulamihi qullatun sai gashi bawan sa ma yana sanye da irin wannan tufar da shi yasa an gane yawa ma'ana kamar yaje ya same shi da babban riga mai kyau wanda za a shiga da ita ko ina sai kuma ya duba ya ga bawan sa ma ya sa irin wannan rigar a kuga zai mamaki abin daɗi ne amma ba a saba yi wa bayi haka ba ko galibi bayi sai a bar su su sa kaya waɗanda yake ba masu daraja ba to shi al-Ma'rur ibn Suwaid yace sai naga Abu Dharr al-Ghifari ga irin kayan da yake jikinsa irinsa ne a jikin bawansa an ce gulam ana nufin bawa yaro da yake masa aiki tunda a lokacin suna da bayi to shi ne sai ce fa sa'altuhu an zalika sai na tambaye shi me ya faru ne na ganka irin tufar da take jikinka ita ce a jikin wannan bawa naka fa qala sai Abu Dharr al-Ghifari yace inni sababtu rajulan mun yi zagegeniya da ni da wani mutumi shine sababtu ya zagen na zage shi cece ku sai da ya shiga tsakanin su ya faɗi magana wancan shi ma ya rama yace sababtu rajulan fa ayyartuhu bi ummihi sai na aibata shi da ambatan mahaifiyarsa shine ya faɗi wancan magana ce ibn sauda fa qala lin nabiyyu sai kai kara a wata riwayan kawai bai faɗi wannan a cewa fashakani ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ko farafa'aha ila nabi sallallahu alaihi wasallam kawai cewa fa qala lin nabiy ma'ana an kai karar har an ce kaza an takaita a wata riwaya kuma an faɗa fashakani sai kai ni kara gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala annabi fa qala li annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace da ni ya Aba Dharr kun ga nan a wannan nassin ya bayyana cewa Abu Dharr shine wanda yayi wannan shine wanda yayi wancan magana din nan mallan ya ce anna rajulan min as-sahabati ko yawa to a wanda yayi wannan Abu Dharr ne al-Ghifari sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya Aba Dharr a ayyartahu bi ummihi ka munana masa ka aibanta shi ka zage shi da ambatan mahaifiyarsa ka faɗi irin wannan kalma ka ce kai ɗan baƙar mata wannan kalma da zafi take sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce innaka mru'un kai Abu Dharr kai wani mutum ne wanda yake fika jahiliyatu akwai wani yanki na jahiliya tare da kai kun ga adalci irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a yin abin da ba daidai ba ya shiru in dai an yi ba daidai ba to zai faɗa laifi ne ka aibanta mutum da asalinsa ko asalin sana'ar babansa ko yarensa ko ƙabilarsa ko wani abu dai da yake ana gani kaban wani abun na ƙasa ce haramun ne ka aikata haka ka kalli wani ka ce masa ya kai ɗan kaza wannan magana ce da ba ta da daɗi tana munana wa mutum sai ya ji an ƙasƙanta shi alhali ko in mutum yana tare da shahadatu Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah to babbar daraja ce da shi musulmi ne mai kima mai daraja shi yasa dama karantarwar musulunci ba a san harkar kabilanci din ta yawa cikin mutane asali ma ba wai ta yawa ba ba a san ta asali asalin mu mu so kowa
kada idan kana bahaushe ka rika tsammanin duk wanda ba bahaushe ba musuluncin sa ba cikakke bane kai ma akwai tarihin da zamanin da kakanninka na can baya su ma musulunta suka yi haka fulani tun ya rika ganin shi ba fulatani ne ai asali ma addinin nasa ne ko babbar bare yace shi ma asalin addinin ai nasu ne ta gabas ya biyo kaza da kaza duk irin wannan zancen ba daidai bane sai a rika munanawa bai rabe a ce wannan ai asalin sa bai rabe ne amuna nawa in ya miri a ce asalin sa in ya miri ne inda musulunci tare da kowa to duk mutum ɗaya ne babu wanda za a ayyara shi amuna nashi saboda kawai asalin sa kaza ne asalin sa kaza ne ko saboda launin sa ko saboda baban sa yana wata sana'a ko baban sa yana da wata naƙasa a jiki sai a siffanta abin a ce ya kai dan wane ya dan kuturu ya dan makaho ya dan kaza da kaza ya dan kaza a faɗi sana'ar mahaifi amunana duk wannan abun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya haramta kuma aikata hakan aiki ne na jahiliya an fahimci abun aiki ne na me na jahiliya yau to shine sai ya ga Abu Dharrin wannan kalma zan ƙara sa mana hadisin saboda mu hada shi da fa'idar farkon hadisin da na ambata mana yanzu daga sahih al-bukhari إذ يا أبا ذر أأيرته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية إخوانكم خولكم إذ ينقوانكم جنانكم ينقوان نيدا ينقوان حكا الله مأنوكي حدكم معنى ينقوانكم ناء الدين كما ينقوانكم نينا ديني كو لو كيسو معنى إنك ينقوانكم ناء الدين كلو كيسو كمرؤوان دي أبا دي كوكي ina ce dai dan uwanka da kake uwa dai uba dai ai ba zaka zagi uwarsa ba zaka zagi ubansa ba don ubanku dai ubanku uwa ku dai haka ne ko ba haka ba to yadda ba zaka muna nawa mahaifinsa da mahaifiyarsa ba domin nasa shine naka to shi ma wanda yake dan uwa ne na addini kar ka muna nama mahaifiyarsa ko mahaifinsa domin in kai haka naka kamar naka kaiwa an gane abu don haka yan uwanku yan uwa ne sai ce waɗannan yan abinda yake ishara zuwa gare shi waɗannan ƴan uwa naku da kuka gani ma'ana bayin nan naku da Allah madauki ya kore suka zama ƙarƙashin ku ja'alakumullahu tahta aydikum Allah ne ya sanya su ƙarƙashin ku Allah ne ya sanya su ƙarƙashin ku saboda wani sababi idan mutum yana da yaro a gidansa baya nufin ya cutar da shi musamman ma ka zaman zamanin yanzu da ba bayi muke da su ba ko yawwa abinda muke da shi yanzu yaran gida ne masu aiki masu taimaka maka a gida da sauransu to a girmama su a karrama su a ba su mutunci irin na dan adam wannan shine musulunci to sai ce Allah ne ya sanya su a ƙarƙashin ku faman kana akhuhu tahta yadihi duk wanda ya sanya Allah ko ya sanya dan uwansa a ƙarƙashin sa manatin da yace ɗan uwanku ne ka dauka cewa dan uwanka ne wanka ko kaninka uwa ɗaya uba ɗaya sai zama a ƙarƙashinka yanzu idan wanka yana ƙarƙashinka ko ƙaninka yana ƙarƙashinka kana ci da shi kana tufatar da shi za ka munana masa saboda asalinsa ai ba za ka munana ba to su ma waɗannan yara da Allah ya sanya ƙarƙashinku ƴan uwanku ne da Allah ya sanya su ƙarƙashinku to duk wanda ya zama haka ya ce falyut'imhu mimma akala mimma ya'kulu kai ya ci da shi daga abin da shi yake ci ma'ana ba shi abinci irin naka da kake ci wal yulbishu ma yalbas mimma yalbas ya kuma tufatar da shi daga irin tufar da yake sawa sannan sai yake cewa wala tukallifuhum ma yaghlibuhum kar ku ba su aikin kar ku dora musu aikin da yafi karfin su ka dora shi aikin da yafi karfin sa ka san ba zai iya ba ka ce masa sai yayi fa in kallaftumuhum in kuwa kuka dora musu abin da yafi karfin su kun san me Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a karshe me kuke zamani zai ce in kuka umarce su da aikin da yafi karfin su sai ce fa'ainuhu to ku taimaka musu ku taimake su a aikin wannan zance sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa wallahi ba dan adam da ya iya karantar da mutane yadda ya kamata a kiwon dan adam irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wani abu da ake faɗa a tarihin ɗan adam wani convention wani taro al'umma su sa hannu na yarjejeniya ayi abolishin wani abu a daina kaza da kaza da kaza ba ai irin na manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama ku duba ku ga bawan da aka ce ka mallake shi to haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ayi mu'amala da shi bawan fa da aka mallaka ba yaron gida ba bawa ne wannan mallaka ne zaka iya kai shi kasuwa ka sayar amma abinda aka ce kai da shi gashi ka bashi abinci ka bashi tufa kar ka dora masa abin da yafi karfin sa in ko ka dora to ka je ka taya shi kuyi ka dora shi to nan rami ya kasa to ku je ka je ku karasa wani zai ce kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ba karamin mutum bane shi sawa suke cewa falsafar manzon Allah sama take da kowace falsafa to kuma shi falsafar sa ba falsafa bace wahayi ne da Allah madauki ya bashi a daidaita dan adam a daidaita dan adam kowane dan adam a yantar da shi daga bautar dan adam dan uwansa ya koma ya bauta wa Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu kara mana fahimta to sai ce in kun yi haka fa a'inuhum to ku taimaka musu wannan shine asalin hadisin na Abu Dharrin da kuma karshen sa kun ga fa'idar farkon sa da shi al-Ma'rur ibn Suwaidin ya zo ya same shi ya sa tufa irin wannan bawan sa mai na sanye da irin ta ko da yayi mamaki shine sai kawo masa wannan kisar kaji 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 ga abin da ya faru wata rana ga abin da nayi malamai sun bayyana cewa wancan wanda aka yi wannan abu da shi wasu su ce Bilal ne wasu su ce wani ne ba Bilal ba cewa ya taba munana masa to amma Bilal abi ya zama karkashin Abu Dharrin ta wancan bangare ba wasu kuma su ce dai shi din ake nufi saboda wani yanayi ne da ya taba faruwa tsakanin su la'alla ko tun a Makka domin lokacin da aka dawo Madina ai Bilal ya zama babawa ba an fahimta ne shi yasa wasu suke cewa wani mutumin ne daban ba Bilal ba ala ayi halin wani mutum ne baki Abu Dharrin ya faɗi masa wannan magana kuma ya kai ƙara ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza yace kaza a kansa shi yasa tun daga nan abinda nake so mu dauka daga wannan shi darasin da sahabbai suke dauka daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga an nuna musu ba daidai din su ba ana gaya masa wannan abun ba daidai bane shikenan ya canza a rayuwarsa shi yasa tun daga lokacin sai ya mai da bawansa daidai shi wajen rayuwa shi yasa yake bashi tufa irin tasa suke sawa shi yasa ma har sababin fadar hadisin shine da aka ga tufar irin wannan shine kawo labarin can na baya ba a lokacin aka yi ba an fahimci zanta to a takaice dai abin da yake da alaka da wannan shine ashe za a iya samun mutum musulmi ne shi amma tare da shi akwai wata sifa ta me ta jahiliya amma kuma bai zama kafiri ba insha Allah an fahimci abin to sai ce wa fi kharij as-sahih wani ko wata riwayar da ba sahih al-bukhari ba fi ba'd turuq al-hadith wasu hanyoyi na wannan hadisi anna zalika ar-rajul cewa wannan mutum kana Abu Dharrin radiyallahu anhu hakikani hata a cikin bukhari ma Abu Dharrin ne kamar da muka ambata gashi wannan daga cikin bukhari na kawo mana shi qawluhu fadin sa da yace innaka mur'un fika jahiliya yadullu ala anna al-mar'a al-muslima yana nuni akan cewa mutum musulmi kad yakunu fihi ba'du khisal al-iman zai iya yuwa akwai wasu ta'adu wasu siffofi na imani tare da shi wa ba'du shu'ab al-jahiliyyati da kuma wani yanki na yankokin ayyukan jahiliya sun taru tare da shi gashi musulmi ne akwai wani abu na musulunci tare da shi na imani akwai wani abu kuma na jahiliya tare da shi wannan mas'ala tana cikin manya-manyan usulin ahlus sunnati wal jama'a an fahimci wannan wato cewa mutum musulmi yana nan a musuluncinsa tare da cewa akwai wani yanki na abin da ba musulunci ba tare da shi amma kuma yana nan musulmi bai kafirta ba wannan asali ne daga cikin usulin aqidar ahlus sunna la Allah wannan abu yana buƙatar ƙarin bayani ta yaya zaka gane wannan zance dan me wannan matsalar ta zama usul a cikin harkar aqidar ahlus sunna sabanin khawarijawa da mu'tazilawa da makamantansu su a wurinsu imani ai abu ɗaya ne baya haɗuwa da kafirci baya haɗuwa da munafinci ko in dai an samu kafirci to imani ya tafi haka aqidar khawarijawa suke shi yasa idan mutum ya aikata zunubi suke kafirta shi ko daga ya aikata zunubi sai sai ya fita daga addinin musulunci to wannan ya saba ma kaida ta sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gurgudan dalilai na alqur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka abin yake a wurin mu'tazilawa su fidda shi daga imani koda ba su sashi a kafirci ba amma dai su sashi a manzila bainal manzilatayn ai mun san waɗannan aqidun to me yasa ahlus sunna suka faɗi wannan saboda ayoyi da dama da hadisai da dama sun tabbatar mana za a iya samun musulmi yana nan da musuluncin sa amma ya aikata abinda a wani wuri an siffanta abinda kafirci amma ga musulmi ya aikata kuma musulmin an siffanta shi da musulunci da imani wannan ya nuna mana ashe kenan wannan aiki da ya aikata ba fidda shi daga addini ba shi yasa malamai a wannan babin sai suka ce cewa a samu mutum daya musulmi tare da shi akwai imani tare da shi akwai kafirci tare da shi akwai takawa tare da shi akwai fujuri tare da shi akwai imani tare da shi akwai nifaqi tare da shi akwai da'a tare da shi akwai ma'asiya wannan duk ba bakon abu bane saboda nassoshi sun nuna mana haka inda an ce musulmi ba a samun sa da sabo in ku aka samu sabo ya zama ba musulmi ba to da shikenan ai an koma mazhabar wasuwa a kawarijawa kenan an gane daga kai laifi sai a fidda kai daga addini to ashe kenan mutum musulmi zai iya zama musulmi amma kuma ya aikata wani abu na jahilci ana itlaqin wannan kalmomin a cikin littafin aqida zaka ji ana fadin su cewa الشخص الواحد قد يكون فيه من شيء من خصال الإيمان وقد يكون فيه شيء من خصال الكفر أتي متن أكو إيمان تعرض شيء أكو كما كافر شيء يعني هكذا يو أكو تنبع أكو با تنبع متن نيم مسلمي كما أكو كافر شيء تعرض شيء كنت بجن هكذا kafirci ba cewa akai musulmi ne kuma kafiri bane ba haka ake nufi yawa musulmi ne tare da shi akwai ayyukan musulunci tare da shi akwai ayyukan kafirci amma kuma bai fita daga musulunci kun yi da wannan gode ba yawa hakan shine daidai in ka ce ba haka ba to an koma mazhabar kawarijawa ke yadda idan aka samu kafircin koyanne iri ne cikin sai a ce ya fita to anan zan ga mana wata kaida malamai suna cewa wannan abun haka yake amma ana samun sa ne fi mutlaqil imani wa mutlaqil kufri la fi al imani al mutlaq wa la fi al kufri al mutlaq an gane sai an yi bayani to wannan abun ana samun sa ne a mutlaqul iman da kuma mutlaqul kufur menene mutlaqul iman da mutlaqul kufur in an ce mutlaqul kufur da mutlaqul iman mu fara da imani mutlaqul iman me ma'anar mutlaq ma'ana gurgudan wajibi na imanin da zai barka a musulunci an gane to ma'ana musuluncin imanin da indai kana tare da shi to kai musulmi ne baka fita daga musulunci ba yau baka aikata babban kafirci ba shi ake nufi don haka inda ake zancen wannan haduwar da wani abu na imani da wani abu na kafirci da wani abu na takawa da wani abu na fujuri da wani abu na nifaqi da wani abu na imani yana faruwa ne a mutlaqul iman ba al-mutlaq imanul mutlaq na sha bayyana mana bambanci tsakanin mutlaqul iman da kuma al-imanul mutlaq in an ce al-imanul mutlaq ana nufin imani kammalalle mutlaqul iman kuma shine imanin da ya ishe ka ka zauna a musulunci wanda in babu shi ka fita an gane ma'ana level din the lowest level na faith wanda in baka da shi ka fita daga addini shi ake cewa mutlaqul iman a rike wannan sosai lowest level da in baka da shi is sunan islam ya zulu anka ka zama ba musulmi ba an gane ma'ana kenan duk wani aiki da musulmi ya aikata wanda ba al-kufrul akbar bane to shi ake nufi zai iya haduwa da imani ba gane ba to amma kun na farko ku an gane al-imanul mutlaq da kuma mutlaqul iman kowa ya fahimta yawa al-imanul mutlaq shine cikakken imani ka fara fadin al-iman sai ka kawo al-mutlaq shine ma'ana imani kammalalle wanda yake ya cika sharuɗa ya samu ayyuka ma'ana an samu i'tiqadul qalbi an samu mene qaulul lisani an kuma samu amalul arkani to wannan shine ake cewa imani kammalalle shi kuma mutlaqul iman shine mutum musulmi ne amma yana sabo musulmi mai sabo amma bai fita daga musulunci ba bai kafirci ba babba to sai a ce wannan yana da me mutlaqul iman shine wanda Allah ke fadi a suratul hujurat a karshen ta قالت الأعراب آمنا سمع الله تمسو قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا الأعراب سنجة مو ما سو إيماني عبنا سجا نفي منا دا الإيمان المطلق سأل الله قل لم تؤمنوا إيمانك بيغم تكابا بكسامو الإيمان المطلق با. ولكن قولوا أسلمنا كتي مو مسلمة من مسلمة كوا ينا دون إيرين إيماني مطلق الإيمان an fahimci abin yana da lowest level da ya isa a ce mutum a kira shi musulmi shine mutum yace ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah yanzu misali in ka samu mutum biyu daya yace ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah yayi shahada har zuci daya ma ya faɗi haka misali mutane ne suka musulunta tare dayan ya ci gaba da ayyukan alheri komai ana yi tare da shi ga takawa ga karatun alkurani kullun sabon gaba imani kuka da sauransu na imani da sauransu shi kuma wannan ga imanin ya fada ya yadda da la ilaha illallah muhammadur rasulullah yana zuwa sallah to amma kuma dai za ka ganci can da can da can haka yana yan aikata yan abubuwan sa haka marasa kyau an gane la'alla ma akwai shirka karama yana fadawa ciki kunga ai ya aikata wani abu wanda sunansa shirka karama ko kafirci an gane amma kuma bai fita daga musulunci ba saboda karamar shirka ya aikata da babbar shirka ya aikata to ya koma kafin ya musulunta din ya zama kafiri Allah sai an gane shi ko wannan yana da al-imanul mutlaq tunda bai ruguza shi da ko ash-shirkul akbar ko ash-shirkul asghar din duk babu tare da shi yana ta aikin da'a an fahimci wannan abu to inda ake samun wannan zancen ka samu mutum akwai imani tare da shi akwai wani yanki kuma na kafirci shine a wannan level din na mutlaqul iman ba level din al-imanul mutlaq Allah ta an fahimci abin ko yawa ma'ana mutum yana da imani sannan kuma ya aikata wasu abubuwa na laifi amma ba su fidda shi daga musulunci ba in har bai kai ga aikata abin da ya fidda shi daga addini ba to yana nan da mutlaqul iman in ko yana da mutlaqul iman ko ba za a kira shi kafiri ba to sannan waɗancan ayyuka da yake aikata muddin ba su kai kafirci babba ba to kun ga ashe yana nan musulmi ne amma kuma akwai mai tare da shi ayyukan jahiliya ayyukan kafirci kun gane wannan matsala ko ba a gane ba yawa me yasa ta zama asali ana kiranta daga cikin usulin ahlus sunna saboda kuskuren da aka samu ko in ce batan da aka samu daga irin su khawarijawa da mu'tazila da suka saba ma ahli sunna a wannan fagen gurgudan bin san zuciyarsu da rashin bin fiqhun sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen aqidunsu to mu koma cikin littafi qad yakunu fihi ba'd khisal al-iman wa ba'd shu'ab al-jahiliyyah wa anna dhalika kuma cewa wannan la yajtami'u aw la yartafi'u mutlaqan wannan abun kuma baya haduwa ba kuma ya rubuwa ma'ana ba a cewa babu shi ba a cewa yana tare shi ma'ana nan in ana zancen al-imanul mutlaq mutun yana da imani ba a cewa shi kafiri ne kuma shi musulmi ne an fahimci abun shine la yajtami'u don haka kun ga dole ne mu koma mu fassara cewa abinda ake da imanin shine mutlaqul iman ba zai yiwu mutum musulmi ne kuma sannan a ce kafiri ne kafirin da ya cancanci a ce ba musulmi ba aba zai yi ba shi ne ma'anan kuma sannan walayar tafi'ani sannan kuma ba dama a neme su a rasa to shi ne a halin mutlaqul iman a mutlaqul iman yajtami'ani wa la yumkinu irtifa'uhuma shi ma'anan yana buƙatar bayani shi ko ma'anan yace gaskiya haka ne yawa kun yi daidai wani abu ne aka ce la yajtami'u wa la yartafi'u ko abubuwa guda biyu la yajtami'ani wa la yartafi'ani kamar da ake cewa a ka'idar masu ilimin mantiki suna cewa abdiddani la yajtami'ani wa la yartafi'ani zan ba da misali da wannan ka'ida ta mantiki dan ku gane sai mu dawo kan karatu abdiddani abubuwa biyu waɗanda suke kishiyoyi ne ba sa haduwa tare kuma sannan ba sa rabuwa a ce ba daya kun yadda da rayuwa da mutuwa za su hadu wane ne ku nuna min wani mutum mai rai ne kuma matacce akwai to shi ma'ana la yastami'ani ba sa haduwa wala yartafi'ani kuma a ce duk biyun babu su a lokaci guda shi ma ba zai yiwu ba don haka kenan dole akwai daya babu daya ba za ka samu mutum wanda yake hayyan wa mayyitan ba sai dai ka samu mutumin da yake mayyitan aw hayyan ko ba kuma za ka samu mutumin da laisa mayyitan wa laisa hayyan ba shi ma babu a yanzu kun gane insha Allah banban ma'anar la yastami'ani wa la yartafi'ani to haka wannan qadiyar imani din take da imani da kafirci la yastami'ani in ana nufin al-iman al-mutlaq kun gane ba sa haduwa a ce mutum gashi musulmi ne kuma shi kafiri ne kuma a lokaci guda wannan ai ba zai haduwa don haka la yastami'ani tayyib sannan kuma wala yartafi'ani to shine sai a dawo level din wanne mutlaqul iman ba sa rabuwa kuma a ce wane babu wani abu komai kankantarsa na kafirci tare da shi shi ma to halaka samu akwai wani abu da zaka samu a zuciyarsa na kokonto na shirka karama haka da shi ma ai kufur ne amma kuma ba kufur wanda yake fidda mutun daga addini ba don haka ashe kenan sai mun dawo mun fassara imanin da ake nufi shine mutlaqul iman ma'ana lowest level na imani in dai akwai shi tare da kai to za a iya samun jahiliya kuma kana nan musulmi yanzu an samu ba a samu irtifa'in su ba dukkanin su saboda me an dawo level din abin nan amma kuma in ana zantan kafirci mutlaq da imani mutlaq to wannan la yastami' insha Allah an fahimci abin yawa dan haka nan zaka samu shi ma al-iman al-mutlaq shi ma mu dawo kansa yanzu misali kamar da muka bada misali da al-hayyu da al-mayyit zaka samu mutum ko in ce ba za ka samu mutumin da a lokaci guda musulmi ne kafiri ne ko kun yadda da wannan ya bayyana to kuma har yanzu ba zai yiwu ba ka same shi ba kafiri ba ba musulmi ba shi ma har yanzu haka ne ko dai ya zama musulmi ko kuma kafiri amma duka biyun ba dama a ɗauke su lokaci guda shi ma an gane wannan yawa Allah sa an fahimci abin da ke nufi don haka dai abin da ake faɗa shi ne mutum musulmi zai iya aikata wani abu da shari'a ta kira shi kafirci shari'a ta kira shi jahiliya shari'a ta kira shi munafinci amma kuma duk da haka bai zama kafiri da ya fita daga addinin musulunci in dai an gane wannan to darasin ya zauna kun gane kun gamsu sai la yastami'u aw yartafi'u mutlaqan bal yastami'u fi ash-shakhs al-mu'ayyan hadha wa hadha zaka samu mutum daya akwai wannan tare da shi akwai wannan tare da shi ma'ana akwai shu'uba min shu'abil iman akwai shu'uba min shu'abi al-kufr kama yajtami'u fihi shu'abul iman wa shu'abul ma'siya kama da ake samu musulmi ne kuma mai sabo ko ba haka bane yanzu dukkanin mu nan muna sabon Allah ko akwai ma'asumi babu ma'asumi dan haka in ka ce ba zai yiwu a samu musulmi yajtami'u fihi waɗannan abubuwan guda biyu ya sifantu da su ba to an koma mazhabar suwa zuwa kawarijawa amma asali a musulunci musuluncin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lalle a samu mutum ko dai zama musulmin musulmi ne kuma za a iya samun sa tare da shi akwai wata siffa ta wato wani abu na jahiliya ko na kafirci Allah sa an fahimci amma yace awu yajtami'u fihi imanun wa bid'a ko ka samu mutum ga imani kuma ga bid'a ana samu wannan ya nuna wata irin bid'a shi ma bid'ar da bata kai ga kafirci ba yawa bid'a za a ce wani yana bid'a amma kuma ba kafiri bane to ba dan haka a shikenan kaga ba kowanne mai bid'a ne kafiri ba haka ne sai wanda take bid'a mukaffira to shine sai a yi itlaqin hukuncin wannan akan sa aw yajtami'u fihi islamun wa jahiliya ko a samu musulunci da kuma jahiliya tare da shi wa hakaza haka dai misalin in ka ci gaba haka za ka samu mana a samu musulunci a samu imani a samu kuma kishiyar sa duk dai abinda darasin ke nuna mana haduwar kishiyoyi lokaci guda a musuluncin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai yiwu amma a wani mataki ba dukkan matakai ba inda ka gane misali ita misali ma qad tarawna misalin abinda zaka iya gani min anna ba'd al ashkhas cewa wasu mutane yakunu indahu ba'd khisal al jahiliyyah zaka ga mutum musulmi amma kuma akwai ta siffa ta jahiliya tare da shi misal al fakhr al madhmum misali al fahri abin zargi mutum ya rika al fahri shi kaza ne shi kaza ne shi kaza ne misali wani abu ne da aka hana shi alladhi lam ya'zan bihi shar wanda shari'a bata bada izini ba wanne ne shari'a to ta bada izini alfahari alfahari da addinin musulunci yawa wannan shari'a ta bada izini a kansa amma alfahari da asali alfahari da cewa kai dan wane ne shi wannan ba a kansa a shar'ance ba shari'a bata goyon bayan irin wannan abu to kun ga yin wannan kuma ba ya sa mutum ya zama ba musulmi ba ko to dan haka ashe haduwar waɗannan abubuwan guda biyu zai yiwu su hadu da wannan da wannan wa misal ta'zimu ma kana alaihi al-aba'u wal ajdad haka nan misali ga mutum musulmi amma yana girmama abinda iyaye da kakanni suke kai bi gairi haƙin in ba na gaskiya bane iyaye da kakanni in suna kan abinda yake daidai to a bi su akan daidai in kuma sun kuskure abinda suke kai ba shine daidai ba to kabar abin da suke kai ka bi abin da yake shine daidai shine abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi to mutum ya rika alfahari da wannan na iyaye da kakannin duk da ba daidai bane shi ma menene shi ma laifi ne shari'a ta hana shi amma wannan bai san ya shi zama ba musulmi ba yawa yana nan a musuluncin sa amma kuma yayi abin da ba daidai ba wa misal haka nan misalin al-intikha bil batil jiji da kai ta hanyar ba gaskiya ba intikha'i daga an-nakhwa shine at-tajabbur wa at-ta'ajjub bin nafsi yau mutum ya rika jiji da kansa to wannan shi ma an hana shi wani wata sifa ce na ayyukan jahiliya musa a jahiliya da haka suke zama a gindin bishiya wannan ya tashi yana mu ne kaza kakana shi ne kaza an yi kaza ba dan mu ba da ba wannan garin da an yi irin wannan maganganun da haka ake su tawake wannan ya wake kabilarsa wannan ma ya wake kabilarsa to wannan duk ayyuka ne irin wanda suke yi a da musulunci yazo sai ce a duk ba haka bane asalin musulunci duk wanda yazo da musulunci to daidai yake da kowa in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa Salman al-Farisi da yazo ya musulunta kaga mutumin Farisi ne amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya karbi musuluncin sa bayan irin wahalar da ya sha da addinin da ya tabi kun san kisar musuluntarsa ne ko har ana cewa Salmanu ya sunan babansa ko binciken littafin malamai kaje wasu ce Salmanu al-Khair wasu ce Salman ibn al-Islam shi ne haiti shi abil islami uban babana shi ne musulunci shikenan zancen ku binciko dan wane ne da dan wane ne da waye ya haife shi a ina daga ina suka zo duk wannan a jahiliya ne ake daukar sa abin alfahari amma a musulunci mutum ana kallon sa da waye shi ne ba dan waye shi ba an fahimci abin domin ran kiyama da me za a yi masa aiki da me za a yi masa hisabi da waye shi yawa babu wanda za a kama shi da laifin mutanen gidansu ko yan unguwarsu ko al'ummarsu amma abin da shi ya aikata wannan shine karantarwar addinin musulunci za haka intikha'i shine dai ma'anar wannan an-nakhwa wato at-ta'ajjub jiji da kai wa mithlu at-taqlid al-madmum to kuma taqlidanci bibiyar abinda baka da dalilin sa shine taqlidi tabi abu ka sallama masa ba tare da ka san asalin sa ba to shi ma wannan ba daidai bane ka rika alfahari da shi wani abu dalika da makamancin wannan min af'ali ahli jahiliyyati na ayyukan mutanen jahiliya alladhina kanat simatuhum at-ta'assub al-madmum wanda dama an san alamar su shine simatuhum alamar su ita ce at-ta'assub ta'assubanci ta'assubanci shine makalkalewa wani abu ba tare da hujja ba in an taba shi kai hankalinka ya tashi yanzu ka san mutane da yawa haka kana taba gidan su yanzu ne sai ga an zaro takobi wani ka zagi musulunci ma ba abin da zai ma ko ba haka ba amma daga an taba gidan su ai an ce masa kaza da kaza ya ce ai wallahi ba a yi sa ba sai kaga jijiyar ruwa yana tashi ko ga iyayenmu Fulani ana shadi ko ba haka ba ana irin kirarin nan ana daga mutum ga kida ga abin da sai ga jijiya tana tashi duk ana tunowa baffa da wane da wane da wane to duk irin waɗannan abubuwan asali musulunci yazo duk binne su ake aje su ake Allah kara mana imani musulunci da dadi yake to sai ce wat taqlid wan nakhwatu ai ko sai ce simatuhum at ta'assubul madmum wat taqlid wan nakhwatu bi ghairi haqqin da al fahari da jiji da kai ba tare da gaskiya ba hujja ba yace bi hada kad yakunu al jahlu fi muslimin yace zaka isa mun jahilci tare da musulmi kad yastami'u fi muslimin islamun wa ma'asiyah wannan me meta mana yake zaga mutum musulmi ne ga musulunci kuma ga saban Allah imanun wa bid'atun da imani da bid'a kad yastami'u fil mu'mini kaza wa kaza mu'mini ne kuma ga kaza duk sun hadu tare da shi lakin bi shartin alla tabluga al ma'siyatu aw al bid'atu ila shay'in kufri ngani amma da sharadin kada wannan saban kada kuma wannan bid'ar ta kai ga kafirci in ta kai ga kafircin fita daga addini to shikenan ba za a ce imani ya hadu da kafirci a mutum musulmi ba sai dai a ce kafirci ya zo ya kori imani domin kuwa dama me ba sa haduwa ba kuma sa daukuwa gaba daya a ce babu su Allah ta an fahimta to sai ce lakin bi shartin Allah ta sai ce wa hadhihi kulluha min khisalil jahiliyyati wannan dukkanin su suna cikin dabi'u na jahiliya to sai ce idza tabayyana hadha in dai wannan abun ya isa kwakwalwarka ka gane shi fal jahiliyatu to lafazin jahiliya tahtaha mabahithu kathiratu akwai masaloli mabintika da dama mana abubuwa da za a yi bincike a kansu masail 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 daiwa karkashin wannan wa tafsilatu da bayanai daki daki da suke buƙatar wani zaman daban ba wannan ba inda asalin littafin mu ba na bayanin wannan bane la'alla in Allah ya ba mu rai da lafiya wata ran za mu karanta littafin binnan al-masail al-jahiliya na malam Muhammad bin Abdul Wahhab shi ma da ya rubuta ma'ana al-masail allati khalafa fiha rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahl al-jahiliyyah mas'aloli sama da 100 da wani abu malam Muhammad bin Abdul Wahhab ya tara waɗanda an samu sabani tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da mutanen jahiliya wannan yana da muhimmanci sanin sa kar mu manta maganar sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu da yake cewa inna ma tunqabu ural islam urwatan urwa idza nasha'a fil islam man la ya'rifu al jahiliya ana walwale igiyar musulunci ne kulli kulli a walwale shi ma'ana musulunci an fi cutar da shi ya fi shan wahala in aka samu mutum ya rayu rayuwar musulunci bai san jahiliya ba ma'ana mai rayuwar musulunci kawai bai san jahiliya ba yana samun matsala wajen fahimtar haƙiƙanin musulunci an gane ko yanzu idan ka samu mutumin da da ba musulmi bane sai musulunta kuma ya dage akan musuluncin sosai to ya fi fahimtar tauhidi fiye da wanda an haife shi ne a musulunci in bai karatu mai zurfi ba to ba zai fahimci tauhidi ba kun gane me ake nufi yanzu wanda yake misali ka samu wanda yake da yana bautawa shanu dan India ne misali Hindusiya abin da yake kenan wannan gumakan iri iri sai ya karatu ya bincike ya bincike ya zo ya fahimci addinin musulunci yanzu kana zancen yadda dan adam ke sa tsani a tsakaninsa da ubangiji ya bautawa wannan tsanin ai baka bukatar wani ka tafi da zurfi ka ne masa bayanin wannan nan da nan zai fahimta amma wanda bai taba bautawa wani abu wanda ba Allah ba shi asalinsa a gidan musulunci aka haife shi to in bai karatu ba wannan yafi hatsari yafi matsala akan wanda ya musulunta ya karatu kun gane abin nan yau to dan haka sanin matsalolin jahiliya yana da muhimmanci ina ji mun taba maganar nan dai a baya a cikin wannan littafin muhimmancin sanin shirka haka dai shirka abu ne ba abin so ba to amma yana da muhimmanci ka san shirka domin in baka san shirka ba ta yaya zaka guje ma shirka sai ka ganta kai zamanin tauhidi ce saboda kai baka san shirkar ba kuma tauhidin shi ma baka koshi da shi ba shi yasa ɗan uwa musulmi gaskiya mutum ya zauna shi musulmi ne ya zo sallah ya kawai ya ce shi ba ruwansa da karatu to hakika wannan ba zai isa ba wajibi ne a yi karatu a karanta addinin musulunci yadda ya kamata a san zurfinsa gwargwadon hali kowa gwargwadon abin da zai iya yi Allah ya kara mana ilimi wa muradul musannifi abinda al musannifi ke nufi lokaci yayi ko to mu tsaya ana tunda dama mun zo gaba ya ce wa muradul musannifi rahimahullahu ta'ala bi iradi hadha al hadith dalilin manufar malan da na kawo wannan hadisi anan ai kun ga gaba ce da zamu to sai mu tsaya nan insha Allah ta'ala Allah ya kara mana ilimi Allah subhanahu wa ta'ala ya yassare mana الأمر على بعد زمن لا فيها لكون شرحك لي أو أنك أساتم ألا تبكي شغب النمو وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وعلى يربط سوى إذا كان الضدان لا يجتمعان فما تأويل قوله تعالى ثم لا يموت فيها ولا يحيا وأن حياة البرزخ حياة الدنيا مكذا a rayuwa yayi kyau wannan tambayar ya nuna mai jin karatun yana amfani da karatun sai yana amfani da kwakwalwarsa nan gashi Allah mudiki ya hada mana mutumin da ake azabtarwa a cikin wuta la ya mutu fiha wala yahya to ko wannan din yana da tawilin da malamai suke nufi la ya mutu fiha ba zai mutu mutuwar da la shu'ura lahu ba ngani wala yahya hayatan tayyibatan ba zai rayuwa mai dadi ba amma duk da haka baya nufin zaka iya kiransa hayyan wa mayyitan ko yawa ba zaka iya kiransa kuma la hayata lahu wala mauta lahu ba yawa dan haka abinda ake nufi da haya hayatan tabi'iyatan fil barzakh ko hayatan tabi'iyatan fil nar yawa amma kuma duk wannan dai labari ne da Allah muke ba mu dangane da abin da shafi rayuwar da za a yi a lahira ba rayuwar da za a yi a duniya ba to Allah sun ta ya ƙara cin kuma